بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lalle godiya ta tabbata ga Allah, muna gode masa, muna tuba gare shi, muna neman karin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shirar da shi ba mu mai batar da shi, sannan wanda Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi. Ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, kuma ina shaidawa Annabi Muhammad bawansa ne manzonsa ne. Ya ku jama'ar da kuka yi imani, ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa, kada ku mutu face kuna musulmai. Ya ku mutane, ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai kwaya daya, ya halitta waran iyalinta daga gare ta. Ku ji tsoron Allah wanda da shi kuke roƙon juna ku sadar da zumunci, ku sani Allah yana kiyaye bisa ga abin da kuke aikatawa. Ya ku jama'ar da kuka yi imani, ku ji tsoron Allah, ku faɗi magana mai kyau, zai gafarta muku ayyukanku, zai gafarta muku zunubanku, ya karbi ayyukanku. Lallai ne duk wanda yi wa Allah da mallansa ta'a ya samu rabo wanda yake mai girma. Muna masu roƙon Allah mana baiwa da rabo wanda yake mai girma. Baya ga haka, mafi gaskiyar labari shi ne littafin Allah, mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar shiriyan halitta. Tsira da aminci tabbata gare shi. Mafi munin abu shi ne fararren abu. Dukkan fararren abu bid'a ne, kuma kowace bid'a a cikin wuta take. Allah ya kare mu daga bid'a. Alayhi halin, a cikin takaitaccen lokaci, wannan shi ne dawowa na cikin wannan local government na kirki karo na uku. Bayan Ramadan can da ikon Allah, mun zo cikin garin Badara. Na gabatar da muhadara zuwa ga ƴan uwa musulmai, kamar da fadilatul akh mu'afa fi rahmatullahi yake bayyanawa, na bar garin kirmi bai kai wata ɗaya ba, kuma da ikon Allah gashi Allah ya ƙara dawo da ni. Mun ga wancan garin kirmi yanzu kuma Allah ya ƙara dawo da mu. Muna roƙon Allah ya sanya alkhairi cikin wannan ziyara da muke. Allah ya karɓe su a matsayin ibada, kurakuranmu Allah ya yafe mana. Bilagika, mun taso wannan tafiya ta kanasta Bauchi don amsa gayyata ta ɗan uwa a musulunci Honorable Muhammad Tukur hafizahullah na ƙaruwar aure da ya samu. Muna masu roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure ɗin. Allah ya tunkuda sharri da musifa daga aure din. Ala ayi halin yau muna cikin wata ta Rabiul Awwal shekara ta 1427 hijira ta tiyayyen Halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. Aure kamar da muka sani sunna ce da tiyayyen Halitta sallallahu alaihi wa sallam. Ga duk musulmin da Allah ya masa baiwa da aure wajibi ne ya nuna godiya ga Allah ta bangaren kara biyayya zuwa ga Allah da ya halicce shi. Ta bangaren kokarin miƙa kai zuwa ga Qur'ani da Sunna sau da kafa. Dan uwa Honorable Muhammad Tukur shine chairman na wannan local government. Lokacin da yato gayyata sa da same ni bil hakika ina cikin wasu sabgogi amma saboda irin bayanai da ƴan uwa suka zo da shi nayi kokarin amsa gayyata da dan uwa ya samu aure karuwa mace kusan ta hudu kenan ya kammala aure a wannan zango sai dai Allah zai yi hukuntawa gaba in ma Allah dauki rayuwar wata daga cikin iyalan nasa muna roƙon Allah ya ji kanta ya kara masa aure ko kuma Allah ya kawo wani jarabawa wanda ba mu fata Allah ya kawo wannan jarabawa din ana ayi halin ga wanda ya samu dama mace ta hudu ana tsammanin a wannan kunci ya kammala aure muna masu roƙon Allah Allah ya tara su da iyalan su a cikin aljanna. Labari ya same ni a lokacin cewa lalle dan uwa da ya aure an samu wasu ababe da suka gudana a cikin biki din wanda ba su dace da shari'a ba. In ma a samu wani nau'i na kada kada ko wani aure kamar haka wanda shi Honorable Chairman ya gabatar. Ina zuwa babu kokonto abinda ne na farko shine sai ni ga ganawa da shi. Saboda a duk inda muka ji labarin irin wannan ya faru ga wanda ya biki musulmi mai mulki ne ko mara mulki to muna wajabta kan musulmin masa nasiha. Kuma wajen yin nasiha wajibi ne kowane mutum a biyawar Allah ya ce annabi ya ce in musulmi ne hanyar tsira daya yayi biyayya zuwa ga Allah ya ce annabi ya ce na gabatar da bayani na ji an gabatar da kaza da kaza a babin nasiha wannan kurakure babu kokonto kowane musulmi ya iya kuskure da sa amma in haka ya tabbata ban ji dadi ba ya tabbata da cewa eh haka ya tabbata a wannan wuri da muke gana da shi ya nuna da na sani kuma ya tuba zuwa ga Allah akan cewa insha Allah ta'ala irin wannan abun da ya faru a biki ba zai kara faruwa da shi ba nan gaba a rayuwarsa. Ya yi kuskure ya gane kuskurensa ya kuma tuba kuma da ikon Allah ya yi alkawarin wannan kuskure ba zai kara faruwa ba. Jama'a wannan alkhairi ne ko sharri? Alkhairi ne. Hatta mu da muke zama gaban ku muku wa'adi muna yin kuskure. Abinda ake neman musulmi da shi a rayuwa shine in yayi kuskure aka man nasiha ya amince da cewa nasihan nan da aka masa yaji kuma da ikon Allah ya kiyaye. Aka bayi sa'a dan uwa ahli sunna fadilatu shaykh a liman mumalan abin wannan gari ya je ya same shi ma da wannan bayani ya gabatar da nasiha kuma shi ma da ya same shi shi ya manace ya gode Allah ya saka da alkhairi kuma insha Allah ta'ala wannan ba zai kara faruwa ba. Irin wannan jarrabawa na kuskure yakan faru da kowa a rayuwa. Mu almajiri kan faru da mu, masu sarauta yana faruwa da su, masu mulki yana faruwa da su, masu ƴan kasuwa yana faruwa da su, masu sana'ar hannu yana faruwa da su, maza mata kowa Allah yakan iya jarraba sa da wani abu. Babban abu da ake nemo da shi shine in mun yi kuskure aka yi nasiha mu tuba, tunda ya tuba muna roƙon Allah, Allah ya karɓi tubarsa. Kurakure da aka yi a cikin auren, asalin kurakure a cikin aure, bid'o'i a cikin aure, suna ɗaya da albarkan aure gaba ɗaya. Allah ya dankara musifa da bala'i a auren. Amma idan mutum ya gane sai ya tuba, da ikon Allah duk wannan alkhairin da aka ɗebe sai a dawo mar da su. Sharrin da aka saka a auren kuma sai Allah ya cire, matuƙar mutum ya yi tuba cikakkiya zuwa ga Allah. Hadisi ya inganta cikin littafin Silsila Sahiha bisa ga fahimtar Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi. Tiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabuna, dukkan yan adam masu kuskure ne, mafiya alkhairin masu kuskure su ne masu tuba zuwa ga Allah. Allah ya sa mu cikin jama'ar da ke tuba zuwa gare shi. Bayan nan Qur'anin Allah bayyana mana bayan ya kira ayyuka na haramun kasakata sai Allah ya kira cewa jama'ar da suke tuba Allah yana gafarta musu. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات ما سلت وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا wani mutum yana surutu kalan wurin ya dace ya gaba shi ba gani ko aji Allah wannan Allah kira nau'ukan zunuban kala kala bangaren yin shirka bangaren kashare da bai dace ba manyan manyan kaba'irai sai Allah yake illa man taba sai wanda ya tuba wa amila amalan salihan ya aikata aiki wanda yake mai kyau fa ulaika yubaddilullahu sayyiati masanat wannan ne Allah yake canja munanan ayyukansu zuwa ga kyawawa a cikin idan mutum yayi laifi sai tuba tuba ta gaskiya kurakuran ma da yayi in guda goma ne don Allah ya goge mar kurakure goma sai da masa da alkhairai kuma guda goma a gurbin su kula ga wannan muna ƙara jaddadawa zuwa ga shi honorable chairman ayi iya kokari ya zama nan gaba aure ne zai yi aurarwa zai yi a matsayin sa na musulmi da addinin Allah yake alfahari da su ake bukata su nuna addini a cikin rayuwarsu muna roƙon kada Allah ya sa irin wannan abu ya ƙara faruwa Allah ya bada daman duk abin da za a yi nan gaba na biki ne aure na aurarwa ne na harka ce ta rayuwa na wani abu ne na ci gaba na rayuwa a yi ƙoƙari a ga an tafiyar da shi bisa ga Ƙur'ani da Sunna Allah ya ba mu ikon yin wannan baya ga wannan gabanin matsaya gaba ina addu'a zuwa gare shi da addu'ar da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi sai mu riƙa yin angwaye shine barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin Allah ya maka albarka Allah ya sanya albarka a kanka kuma Allah hada tsakaninka da iyalinka da ainihin alkhairi wannan ita addu'a ta zuwa ga shi ango a yanzu zan ce zan bayyana cewa honorable zan ka cewa ne ango insha Allah ta'ala dan a yanzu angoncin ya haura honorable insha Allah ta'ala to Allah ya taimakewa don tuyatarwa zuwa ga sauran ƴan uwa saboda irin jarin matasa da na gani a wannan wuri din bin hakika akwai bukata mu yi magana akan maudu'i mai suna sunnoni da bid'o'in aure wannan shine maudu'in magana sunnoni da bid'o'in aure idan mun yi magana akan wannan maudu'i daga ƙarshe za mu gane fa'idan yin bin sunna a aure da irin alkhairin da ke fitowa a ciki da kuma sharrin yin bid'a cikin aure da irin musibin da yake aukara wannan idan aurenka ya kai shekara daya ko shekara biyu ko shekara hamsin ka yi wasu bid'o'i sai wanda ka ji nasihar sai ka tuba zuwa ga Allah ka yi nadama wallahi al'azim da ikon Allah Allah din ya sama wannan kurakuren da kai shekara hamsin da suka gabata shekara hamsin ka mana Allah din ya taimaka kula ga wannan hatta ga wanda kuka yi aure sai mu saurara mu yi kokari mu ga menene muka yi lokacin aurenmu na kuskure mu gyara ga wanda suke matasa gwagware da ba su da aure sai kowa ya duba idan ya tashi aure me ya dace ya yi yanzu mun kunshe nan da kyau tayyib don kokarin sauka sau na kai na gabatar da muhadara na raba maudu'i din zuwa ga gida biyar na farko da ikon Allah magana akan azzawaj sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na biyu magana akan fitanul bid'a fi zawaj na uku magana akan babul bid'a alladhi yaqa'u fi zawaj na hudu magana akan wujubu ittiba'i sunnati zawaj na biyar al-makhraj wal khatima Allah ya bar jagoranci na farko wajibi ne jama'a mu sani cewa aure sunna ce da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam idan ma kace aure sunnar annabawan Allah ne baka yi laifi ba saboda kashi 99 cikin ɗarin annabawan da Allah ya turo masu aure ne ba gwagware ba shi yasa Allah yake laburtawa manzonsa da cewa wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya hakika mun aiko da manzanni gabaninka Allah yake gaya wa manzonsa ba mu wanta matsayin gwagware ba wannan manzannin waja'alna lahum azwajan sai muka sanya musu matayen aure wa dhurriyya ko muka sanya musu zuriya da ikon Allah da suke haihuwa da ita ashe kenan aure a nan wurin ya zama sunna ce ta annabawan Allah saboda kafi 99 cikin da annabawan Allah da ikon Allah suna da aure in nace ka kirga mun annabawa ko manzanni uku da Allah ya turo duniya da ba su da aure ba ku kun zo na hada ka da aiki ashe kenan lokacin da Allah ya bani ikon rayin sunnar aure ko ya baka ikon rayin sunnar aure ko kuma yadda ya ba shi honorable ango damar rayin sunna ta aure wajibi ne mu gode wa Allah akan ya mana baiwa da wata ni'ima mai girma me da dalili saboda mutane nawa ke neman aure a rayuwar Allah bai ba su ba wani yau da neman aure talauci ya hana shi yin aure wani na neman aure rashin lafiya ya hana shi yin aure wani na neman aure kuncin rayuwa ya hana shi yin aure wani na neman aure da kudin da sauƙin rayuwar amma Allah bai ba shi matar da zai aura ba kowane mutum da irin abin da Allah yake jarrabansa da shi a rayuwa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nakathin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun idan Allah ya maka baiwa da aure ko yin baiwa da aure wajibi mu gode wa Allah حديث يروي عن الجامي الصحيح المخلص من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه لإمام البخاري رحمة الله عليه وصف أبي سوزوجا جدا من ذو الله سنة تنبيع كان إلين إبادة بيكيش وانت ذكشون في أهجاء مصعي أن نجد الله قايد بيكي إبادة إن ربك يعلم أنك تكون مؤدنا من ثلثة الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك aka bayyana annabi Allah yake yin ibada wani lokaci rabin dare wani lokaci raba dare uku yayi ibada kashi biyu yayi bacci kashi daya wani lokaci raba dare kashi uku yayi ibada kashi daya bacci kashi biyu suka ce kai wannan ibadar annabi ai tayi kadan idan muke mu ga manzon Allah mutumin da Allah ya gafarta masa abin da ya kurakure abin da ma manzon Allah bai ba Allah ya gafarta masa kai ai manzon Allah mana kintin kau kura da wannan wajibi ne mu rika yin ibada ta cikin manzon Allah yawa to in mutum yake zai ibadar ta manzon Allah yayin in yayi wasa sai ya wuce gona da iri bai sani ba dan manzon Allah shine model da ake bukata mu kwaikwaya wurin ibada in ko muka ce ni mu ketare shi saboda zabar imanin mu to shin mun tishi imani ne ko kuma shi rauni yasa bai abin da muka kara din ba to na zaman nan ketare abin da manzon Allah ya kai hakuri a cikin sa a rayuwa me ke faruwa sai dai a cikin su yace ni daga yau bazan kara cin abinci ba kullun azumi zan yi dan ya ji an ce manzon Allah yakan yi azumi ne cikin al-khamis sai yace kai azumin shi ya barka da yanzu kullum a rayuwar sa azumi zai ba hutu kawai dan tazarce ne azumi shi kawai me ke faruwa da shi ke yana ki matakin sa kaga a wurin ya hauka cikin kuskure saboda akwai kwanakin da yin azumi ma haramun ne a musulunci yin azumi ran sallan layya ko sallan azumi wannan kafa al-haramun ne kebantar da asabar da azumi matukar ba azumi irin na arfa ne ya fado ranar ba kawai ke azumi asabar tari a ba ta amince da wannan ba kaga da yake kullum zai yi kari a kaddar manzon Allah to wallahi sai an kaddar shi zuwa ga musifa bai sani ba na biyu kuma sai yace a ni yanzu tunda manzon Allah yana bacci a dare ga irin ibadun da yake kara uku ni yanzu kawai kullum a wajen kiyamul layl dan tazarce ne daga insha zuwa asuba ba bacci gaba ɗaya kawai sai continuity wannan yana cikin biyo shi kuma manzon Allah yana bacci saboda Allah ya ce kullul layla illa qalila ka koya a dare sai dan kadan za ka yi bacci ko kuma wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka makaman mahmuda kaje kai tahajjud ma'anan tahajjud sai ka yi bacci in ka huda sai ka miƙe kai sallah shi kuma sai ce ba bacci na uku kuma sai manzon Allah ya yi aure shi yanzu abinda zai yi ba ruwansa da aure zai yi tazarce ne a gauranci completely ba maganar aure shi da aure kawai haihata haihata tsakaninsa da aure ya sanya shamaki me dalili kar mace ta hana shi bautan Allah wannan shi ne abin da ya dauka wa kansa me ke faruwa kaga idan kace kaki aure manzon Allah ya aure sai yayi yayi budan bakinsa annabin Allah da ya ji labari sai ya tsaye da su sai ya ce mutu man razaba an sunnati falaysa minni dukkan wanda yake a mace sunna ta bai tare da ni sunnar annabin Allah ne wata ran ya zuwa tare ya huta kai ka ce za ka yi tazarci a azumi da ba kai ko ni sunnar manzon Allah ne yana bacci a dare yahuda kuma ya kiyamul layli kai ka ce tazarci za ka yi kiyamul layli sunnar manzon Allah ne a rayuwarsa ya yi aure kai kuma dan tazarci ne a goranci da ba kai ko ni sai manzon Allah yake wanda ya kiyamata sunna ta bai tare da ni a rayuwarsa wanda yake bayyana mana duk abin da za mu yi model din mu shine fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mu yi yadda in yace murmuri, in yace wabari wabari, in yace tsaya anan ka tsaya, in yace tsaya anan na tsaya, wannan ita ce hanyar tsira. Baya ga wannan, idan muka duba a rayuwa, karin aure zuwa ga mata na biyu, na uku, na hudu, wannan ma ni'ima ne. Sai dai kuma iyayen mu mata da ke gida yawanci ba sa son rako labarin polygamy. Kara aure yana tare musu hankali, sai ayi hakuri ba yadda aka iya, don da mai shari'a shine mu bi abin da Allah yake so, ko bai dace da san ranmu ba. Wannan shine imani. Ran da bazan iya daukar zuciya ga duk Qur'ani da Sunna ba, to wannan ba imani bane. Imani shine koda abin da Qur'ani da Sunna suka faɗa ran mutum bai so, to ya tilasta kansa ya bi shari'a, shine imani. Kula ga wannan, iyayen mu mata yawanci ba suka so ba. Sai dai idan muka duba, yin ainihin polygamy gata ne ga mata. Mutum ya yi masa biyu, ko yin uku, ko yin hudu, bil haqiqa daure wa iyaye mata gindi ne. In kuna yake addinin Christianity daga farko har ƙarshe a Bible, ba za ka ga wuri ɗaya da aka ce ka rauna da mace ɗaya ba. Dukkanin su ko da yau sun gawa kansu wannan ba abin da addinin su ya faɗa ba kenan. St. Paul na faɗa cewa celibacy, zama alone babu mace, daraja ce addinin su. Mutum ya zauna mai dalili ya ce saboda in kai aure za ka hana ta bautan Allah, za ka nemi wata abinci, za ka ware lokaci a dare ka saurare ta, za ka nema mata magani ba lafiya, za ka nema mata tufar da za ta saka a jikinta, wannan sai hana ka bautan Allah. Shin jama'a, mu a musulunci da ciyar da mace, tufatar da ita, nema mata magani, zama da ita ne matsayinsa, ibada ne. Su zai hana su ibada, to mu a addinin mu wannan din ibada ne. Kuda ga wannan malamai suka ce mai mace biyu in ya bi Allah ya adalci, ya fi mai mace ɗaya kwasan lada. Mai mata uku idan yana bin Allah yana adalci, ya fi mai mata biyu kwasan lada. Mai mata huɗu idan yana bin Allah yana adalci, ya fi mai mace nawa? Uku. Mai mace ɗaya daman shi tun asali Bahaushe ya ce babban abokin gauro ne. Asali in kana neman babban abokin gauro, ka samu mai mace kwaya ɗaya wahada halatari ka laha. Wanda ya kankame ka saboda tsabar ta mallake shi, za ka har ka ba da ita yake yana narkewa yana zama ita. In ba wuce yake kana ka ba da matarka, to ya gama da kai, wato ta gama mulkanka, ta kunna gidanta yadda ke da, ta gama da kai. To zai ga yana ma narkewa, yana canjawa kamar hawainiya, yana ka ba da ita, magana su yayi kama da ita, tunka su yayi kama da ita, dinki ma sai su koma anko. Sai ga ganin wata ya zako yar ingila, sai yayi sai wallahi haka madan ta ce mu saka. Kaga al'amari ya kare. Su mata yawanci iyayenmu da ba su son kare, wanda suke gidan ne ba su so, amma in dana waje yanzu a kara ta tana bukata. Iyaye mata, mu yi wa kanmu adalci. Addinin Allah yana son ku, addinin Allah ya muku gata. Kuna cikin halin kaskanci da walakanci a jahiliya, addinin Allah ya tsakuro ku, ya kawo ku zuwa ga rahamatarsa. Bayan ga wannan, Qur'anin Allah ya bayyana mana matan da za a aura. Cewa wa in kuntum Allah ta'jiru fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisaa mathna wa thulatha wa ruba'a wa in kuntum Allah ta'jiru fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna an la ta'ulu. Anan sai Allah ya baka zabin ko ka aure biyu, ko uku, ko hudu. Shi yasa zama da mace daya babu kokonto. A musulunci yafi gauro wanda ke da mace daya, sai dai babu kokonto mace daya. Akwai halin da ba ta wadatarwa, za ta iya rashin lafiya, sai ga ta fara shiga kicin kai wasa, ko a riga ganin ka a hotel kana so abinci, ko a jika gidan hajiya su ne ka je ɗebo masa. Me dalili? Saboda ba ta da lafiya. In ka kai ta anguwa gidanka na kulle, ko ɗakinka na kulle, a haka za ka ji a kuskure na ki ya faɗi, ya ɓata karai, ko suka zo karfe da za ka shiga ɗakin, dangaros kenan. Haka za ka zauna, wata ran kai kana nan da aure, wata ran kana nan gauro-gauro. Ba da lafiya, kai za ka yi yara wanka an kai wasa, kai za ka musu wanki. Kuma in kai wasa, idan baka saba aikin gida ba, sai ka kona gida. Kana ji da Muhammadu iya kashi, yana cin abinci, sai ga Aisha na tashi a cikin ƙyarka. Kafin ka je ka wanke kashi, ka manta akwai gita ruwa kare, sai ka sada gobara gidan baka sani ba. Shi yasa wani malami ya rubuta littafin sunansa Mar'atun Wahida la Taksi. Mace kwaya ɗaya tonnin ton, ya ce ba za ta iya wayarwa a rayuwa ba. Sai dai in ba ka da halin ƙari, ba ka da muhalli, ba mu laifi, sai a zauna a haka. iyaye mata maganar da nauyi amma mu ji tsoron Allah haka addinin Allah ya karanta mu ko maza idan mun hada biyu uku hudu wallahi wajibi mu adalci addinin Allah ya wajabta mana yin adalci a matan da muke aure idan za mu mutu adalci muna shiga karkashin hadisi riwaya ta Imam al-Bukhari rahimahullah da Muslim rahimahullah na sab'atin yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu al-imam al-adil a gidan kai ne shugaba idan ka da mata biyu ko uku ko hudu wajibi ayi adalci in ka ba wanda ke san naira 1000 to wani ma yana da haƙƙi sai ka bata wani ma yana da haƙƙi sai ka bata wani ma yana da haƙƙi sai ka bata dole mu yi adalci wajen ciyar da su abinci in ka ba wannan da safi ta karya da koyi to wannan ma fa koyi ne wannan ma fa koyi ne wannan ma fa koyi ne in da wani ka dankara wannan sauran ma za ka ji su da wani ne gaba daya duk da dai akwai ɗaya daga cikin masaba malamanmu na wannan masaba Allah ya musu rahama a fahimtar su su adalci shine kowanne ka bata abin da suke ci a gidansu li yunfiqu bi sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra suka ce wai adalci abin da suka ba kowace abin da a gidansu ake dankara mata in wannan baban tana da kudi da safi a gidansu ya san kaji ne da kwai da shayi da buredi shayin ma yana kamar zai karye cokali saboda kaurinsa to yanzu sai ka rika bata ita kuma wannan babanta mukaddara in ya muri ne garin kwanci take karya da shi da shuga ita ma da safe sai ka bata wannan kuma yar uwa ce talaka a gidan su dumana ake ci na kuka sai ka bata dumanan kuka wannan ko ba wanta da ya rabe ne suna cin amalai da safe sai ka bata amala suka ce suna da wannan shine an yi azanci jama'a aka kaza za ga lafiya ai wata rasu ga ana wani karamin yakin Uhud a gidan kankewa ta cikin magana mafi inganci adalci shine gargadan karfin da Allah ya baka daidaita in karfin da Allah ya baka dumame ne da safi duk ka bi su da dumamen nan in karfin da Allah ya baka shayi da biredi ne da safi duk ka bi su da shi in karfin da Allah ya baka da safi ne a je a siyo wani dandan wake a makwabta ko alale na naira 10-10 a kowane daki sai kai wannan li yunfiqu bi sa'atin min sa'ati wanda ke da yalwa ya ciyar da abin da Allah ya bashi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda Allah ya mutu ke ya murta shi arzikin sa yana matala kale shi ma ya ciyar gargadan abin da Allah ya bashi in abin da Allah ya baka je kai tafasa ne da safe ka kawo ayi fatan tafasa gote ke da ayi warat a diba sai ka kawo haka Allah ya sauke maka kowane mutum yayi abin da Allah ya bashi wajibi ne maza idan muna auren mata biyu uku hudu mu rika mutu adalci sannan su ko mata su sani cewa ba daidai bane idan mai gida zai kara aure a ce masa a'a ba mu yadda ba ki ce ko sama da ƙasa za su haɗe ba za a kara ba me haɗewar sama da ƙasa a wurinki sai jayin jisa ya wuta miki takarda shi ka 750 da ki sani ba ai sama da ƙasa ne kuma da haɗewa ta haɗe don yawanci muna da wannan da jahin ya kai su geji sai ya ce rubuta mun shi ka 100 a ce ai ba 100 ne ake ce uku a ce uku ya ce kai uku yayi kada ta masa 70 dai kawai me dalili saboda shi yana ganin sa uku ya masa kadan laifin da ya kai a bata 100 haka to shi yasa iyaye mata su sani maza yadda ake mallakar su ana mallakar miji ne na farko da tsabar duniya gare shi duk abin da yake so ki mutukar bai saba shari'a ba kace sami'na wa ta'ala mun ji mun bi kawai aikata masa na biyu namiji ya san mace wanda ba ta da yawan complaint wanda ma za ta rika kawar da wani lokaci daga wasu ababe har shi ya gane ya mata kuskure ya dawo ya ba ta hakuri ba sai complaining ba mu namiji ya san wannan namiji bai san matar da ke hana shi bacci wanda anytime complaint ne duk wani mai shiga dakin ta bala'i ka bari kaga yanzu an karya min cokali da yanzu cokali da kaga an nan kasa shi sai ta dauko ba kofi sai ta ce ga kofin nan an kwarga da bacin sa kuma duk laifin ka ne namiji bai san mata mai complain ana mallakan maza da wannan wani namiji kuma ana iya mallakan sa da tsabar ado ta yi ado sosai na kesare ne wani daga iya an yi wannan su an gama kashe shi ko zai fita wani mitin ko kuma zai tafi wani dan karatu ko da daga ya dauko jarban sai ya zo na murku shi a gudu ya zai wallahi na ba fa dan ba na so shi da ba da wanda zai zo ba ko kuma ka jira cewa to mutum da ko bawan je ba dai ai dai ya yi to ta gaye ne daga wannan ta ga mun suke shi wannan shi a wurin kawai sadaqallahu alazim karatu ne ko mutum ne ba kan wala komai da komai mata suna iya mallakan maza da wannan gaye ba wai sai za a je anguwa ai gaye ba dan haka ake yi in ka gama suna gaye a shekarun baya anguwa za ta je tana asuba sai ta dauko dutsen goge kaushi in ta fara gurgan kaushin nan kasar kaushin ba a goge shi sai rana daya sai ga farfari da kasar sha wata irin farin makilin din nan sai ga yaro ya tashi a gidan da yaji ne kara biyu ba sai ga yana haka da ido na cewa da mu za a je wani ya san ba a wanka a gidan su a zauna in dai aka yi wanka ya san za a je a ruwa wannan ba dare ba ne mai gida ya siya miki zannuwa masu tsada hanyar mallakarsa hanyar kirayar sunnarki a gida shine a rika mar ado na kesare ne duk abin da zai je waje wasu shedanu ku dauki hankalinka da shi amar a gida da baya bukatar wata shedaniya a waje musamman irin waɗanda suke kafiran da su nake nufi baya ga wannan wasu maza ana iya mallakarsu hatta da girki idan zai taba abincin ya ji miyar ta yi ɗan ta kama harshe to da ikon Allah shi wannan shi anan yake sarakan lafin abin dauka daga nan ya miƙa al'amari sai abin da kace wajibi ne mata koda Allah sa akwai wadatan an dauka musu masu aiki su rika ware lokaci suna dafa wa mazan su abincin da za su ci daraja ce gare ki a ce abincin da mijinki ke ci ke yake dafa masa wannan mulki ne a ce wannan abincin ni na dafa wa mai gida abincin da yake ci iya da kyau mata su rika wannan ko da ana girki a gida ba kake yi na gida to na mai gida ni nake masa da ikon Allah sai dai in wani bukata ya kama su ta masa daga lokaci zuwa lokaci ko bayan da lafiya ko na yi tafiya ko na bai kama da haka a nan ana iya barin wata ta aikata wannan abincin wasu maza ana mallakar su da wannan da haka ake iya mallakar miji ba wai da ƙarfi a ce ba zai abin da ya niya ba wannan miji ba a mallakar sa da haka mata kullum nakan ba da misali da mai koyon keke mai koyon keke kullum abin da yake dauka shine idan ya rike kan keken ya dauka da ƙarfi ake rike kan keke to haka maza suka dauka ake wa maza sai da ta yage kan abu ɗaya yayi yayi ta hakuri da ce no ba hakuri kullum ta ce ba hakuri to haka nan ke keke in yana koyan ya rike kan kana siya sace kanan sai gina haka da kan keken yana juyawa haka ne ko ba haka ba ana sace na ƙara juyawa haka to ba haka ake wannan miji ba namiji ana tuka shi ne yadda ake tuka steering mota a rika dan yin sa da laushi da shaka da dan da barbaro to in kike haka sai ki mallake shi sai ki wayi gari da ikon Allah daga kin yi magana bai iya kefarewa shi yasa wani mutum zai aurar da yasa daga cikin magabata rahimahullah sai yake cewa ainihin yatta sa kuni lahu amatan yakunu laki abdan in kin je gidansa ki zama baiwa gare shi da ikon Allah shi zai zama bawa gare ki in dai zaki zama baiwa a gidan ki zama kamancin kaskantar da kanki gare shi da ikon Allah sai zama ki bawa bai sani ba in kin zo na kawo daki kika ce mai gida goyeye ne da sai ce to wallahi sai ki ga sauki gari ya shiga hula sai ku ga sai ki hawo baya yayin ta muku su kuwa a daki ana yin yayi haka zaki zo mutum alhamdulillah ko malamin addini ko wani ustazo idan mutum ta mallake shi sai ka zauna a kafa sai ta ke mata dokin yara wallahi ta hauye ta zago da ita cikin ɗakin yayi ta rawa sai zage ta san inda gaji ba me yasa yayi saboda tsabar tauna biyayya gare shi ba ta tar masa da hankali tana faranta masa rai tana barin sai da bacci mai lafiya da ikon Allah duk abin da take so sai ya bata amma mace in ba ta bin maganar miji to ba ta samu abin da take da yau a wurin miji shi yasa iyaye mata su san matakan da ake bi a mallaki miji su goge wajen iya abinci su goge wajen gaye su goge wajen iya magana mai daɗi haka ko a wajen magana da baki in za ki yi mijinki magana ba a so ki rika masa magana babu ladabi ana sayin sunan miji ne ko ki kira shi da alkunyarsa Abu Abdullah Abu Abdurrahman Abu Aisha Abu Fatima Abu Khadija baban wane baban wane baban wane wannan babu ladabi in mai mulki ne yallaboy ko kuma annaji ko honorable sa duke wannan ana iya mallakan maza da wannan amma ba daidai bane ki rika dankara mijinki kira kaman kira kira abokinki garba garba ko ko fara ni haka kuma za su ce za ka ga gaba da bada daji yadda kika san kasan yadda kasan tana kiran wani kaminta ne ko goyoyinta wani farin namijin da nake nufi irin wannan a rika sayewa wasu mazan da iya magana daɗin magana ana mallakar su gani duka wannan nama zai ne masu muhimmanci iyaye mata wannan su ne ake iya gogewa a mallaki miji ba ɓangaren tilasta shi abin da ban so ba Allah ya ba wa iyayenmu mata damar aiki da wannan Allah kuma ya samu rayuwa mai albarka a duniya mu jera shi da Allah ya tsumma mu aljanna gaba daya na biyu a gaggauce zuwa ga ƴan uwa matasa zuwa ga ƴan uwa gaba ɗaya da muke tare a nan wurin wanda ya aure ko wanda yake neman aure nan gaba mataki shi ne fitintinu da aure ke samu dalilin aikatar da bid'a matukar ba mu tuba daga bid'a da muka aikata ba ayoyi da dama a Qur'anin Allah sun fi shurin mataki da ke bayyana mana saba wa manzon Allah yana iya samu a cikin halin kakanin kai babu iyaka a wajen saba wannan a sallah ne muka saba mar a azumi ne muka saba masa a ainihin aiki haji muka saba masa a aure muka saba masa a suna muka saba masa a shugabanci muka saba masa a mu'amala muka saba masa a kome muka saba wa manzon Allah yana iya aukar mu da mu cikin wata musifa ko kuma cikin halin kakanin kai mun babin misal Allah na cewa ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وصاعد مصيرا أونوري الله فليهذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أونوري الله يتوى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ان هذا من ايه سوى دابا نفركو الله يجي عنكل دكا مسلمان دونيا يتي ومن يشاكك الرسول دك وندي يتابع مرزو الله من بعد ما تبين له الهدى بايو شريع تابع جنا غريشي جماعة شريع شيني انو وانا وعزن دمشد ايفان الله ba da dabara mu ba da ainihin abin da Allah ya hukunta a bayyana Allah ya ce annabi ya ce magabata sun ce duk abin da zamu yi mu tabbatar mun yi shi bisa ga karantar Qur'ani da Sunna shine shari'a din wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya kama wata hanya ba hanyar mu'minai ba mu wallahi ma tawalla zamu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa wa nuslihi jahannam zamu shigar da shi wutar jahannama wasa'at masira makoma tayi muni a cewa jahannama ne makoman mutum jama'a an samu masira ko ba a samu ba wannan aya ta farko kenan aya ta biyu Allah ya sake ce mana falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi jama'a da ke saba wa manzon Allah akan al'amarinsa al'amarinsa umurni da yake ko al'amarinsa na abun da yake sa a rayuwa ne an tusibahum fitna fitna na iya samun su a rayuwar duniya aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai ra'ayi a ku gare su a lahira fitna a duniya azaba a lahira dalilin ne in muna saba wanda Allah cikin duk abin da muke a rayuwa in nace duka wajibi ne sallah mu yadda yi azumi yadda yi aikin hajji yadda yi suna yadda yi aure yadda yi mu'amala yadda yi ko me za mu yi a duniya hanyar tsira ɗaya ce wahadaha la sharika laha yadda annabi Allah ya yi al'amari da ikon Allah mu yi kokarin aikata wannan abun haka in mun yi wannan sai mu wanye lafiya a duniyance da lafiyance Allah ya samu wanye lafiya kula ga wannan bin annabin Allah ita ce mafita إمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي آمر رحمة الله عليه إمام دار الهجرة بابن مال منه وانديك من مصبة المالكية وقوكما وانديكي نصر مصبة المالكية دوا دريشي ونمكن يزو جنسا سيسا بيا من ذو الله دقينا يسني إهراني وصا آية وجي سيسا ديبدونا قرم مدينة ياقيا أدر هنا يسني إهراني سيوتي تشمد المكة yana mai talbiya don yin aikin hajji da umra sai mutum ya ce to tunda haka ne daga ainihin madina ya zo da hulai da ya sa ya wuce ni zan koma Madina in sako ihrami daga masallacin sa in wuce Makka, wannan da nayi ihramin zai dade a jikina sai da yadda zai a jikin manzon Allah. Sannan zan yi tafiya mai tsawo daga Madina zuwa Makka fiye da wanda yake daga Zulkifli zuwa Makka. Sai Imam Malik rahimahullah yace akhsha alaykal fitna, ina maka tsoron fitina. Sai yace wata fitina, sai yace hadhihi al-amyan allati zitta, wannan min din da ka kara daga ainihin Zulkifli zuwa Madina, wannan min da ka kara din shine fitina. Sai karanta mar ayatul falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Kula ga wannan ɗan uwa, hanya ta fita mafita ɗaya ne shine mu yi iya kokari duk lokacin da muka yi yunkuri za mu yi wani abu na farin ciki a rayuwa, musamman abin da ya shafi irin aure. Mu yi kokarin koyi da model da Allah ya turo mana, shine siyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A kansa Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, in kun bi shi da ikon Allah kun shiryu, kun shiryayyu ne. Allah ya kara mana shiriya. A gaggaishe wannan shekara mu taɓa magana ta uku shine wasu daga cikin irin bidiyoyin da muke aikatawa tun gabanin yin aure har zuwa bayan an yi aure, har ma zuwa cikin aure din. Na farko fil khitaba aw qabl al khitaba, gabanin fara nema. Iya daga cikin abin da ke aukuwa na saba manzon Allah da matasa ke yi a yanzu shine gabanin yin aure. Mutum daga ya ga ƴar wani akan layi da hijabi ya ganta ko da gelene ya san babanta ba bai sani ba, sai ya tsaye da fara labari da ita. Jummai tsaya mana, Aisha tsaya mana, sai a fara tadi, a fara gist, ana discussing da juna. Sai wayi gari yana neman yarinya, yayi wata uku babanta bai san iya neman ta ba. Addinin musulunci wannan haramun ne, ba daidai ba ne. Neman izinin iyaye akan ƴarsu da za a aura wajibi ne. Magana da ita da za ka yi wajibi ne ka nemi izini. Siyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idan mun duba sunnarsa, sahabbansa radiyallahu anhum bai karantar da su mutum ya ga mace akan hanya kawai fara wata magana ba, wannan ba daidai ba ne. Wannan yana cewa abin da ke aukar da mu zuwa ga wasifu kala-kala. Uba ya yi alkawarin ƴarsa zai ba wani, sai wani ya ganta akan hanya sai ya fara labari da ita. Har ya je shi ya yi ta asiri a zuciyarsa shi wannan mai tare ta. Sai a wayi gari a zo maganar aure, uba ya ce ba zai ba shi wani dalili, saboda na ƙudurta akwai wanda zan ba a zuciyata, matuƙa tana ƙaunar wani. Wannan kuma da ya magana da ita bai nemi izinin auren ubanta ba. Sallah ma sai zai kuma zai bai ba shi ita ba, saboda sallah ba maganin sai na a cikin jam'i, a zahar na asar magariba isha su a ba maganin sa a masallaci. Islamiya ba ji labarin iya zuwa ba. Iya na haka baina baina la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i fala saddaka wa la salla. Za ka dauki yarka ka ba wannan, ba za ka ba shi ba. To jama'a, yin magana da ƴar uwarka musulma ba ka nemi izinin iyayenta ba, a addinin Allah wannan ba daidai ba ne. Mun iya kokarin gyarawa. In mun yi aure a baya ba mu kiyaye wannan sunna ba, to a nan gaba mu yi kokarin kiyayewa. Allah yakan zarge mu ne kan abin da muka yi da ilimi, amma abin da muka yi gabanin sanin haramcinsa Allah yana mana afuwa a kansa. Kula ga wannan, za ka kara aure ne yanzu, ka ga wata yarinya ta maka da ikon Allah, in abu ya tsananta ya tsananta ya kama dole ƙanwarka ƙawarta ne, ka iya gaya ƙanwarka a gaya wa wancan ƙawarkin nan, zan turo iyayena ko zan turo iyayuna ko zan turo aminena zuwa ga babanta don a bani damar yin magana da ita. Shike mai zai gaje ka, wannan shine yadda Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake kintar sahabbai. Wata rana da yake wannan wani bawan Allah ya zo ya roke cewa ina so ka je ka roƙa mun auren wance, ina so yi magana da ita. Umar bin Khattab ya amince da wannan ɗaya ke nan. Na biyu bai samu damar zuwa ba, kwanakin zuwa taru sai ɗansa Abdullahi bin Umar ya ga yarinyar, shi ma sai dai san babansa, akwai wancan nan fa na ganda ta nuna baba, ina so a je a tambaya mini. Umar bin Khattab yace za a tambaya ba, mutane nawa a kanta? Biyu. Umar bin Khattab da ya ga abu yayi sai ya ce mu bari ya je. Ya kama hanya ya tafi gidansu, da ya je gidansu kafin a zuwa tare shi sai da wata shiga gida su ganda gida da ya gani shi ba sai ji abun yamar a zuciyarsa. Da wake ainihin wani yadda suka zo ya ce to akwai ran kaza ga watan kaza wani a cikin garin Madina ya roƙi da zan tambaya masa auren wance suka bi an ji an gode kaza kaza. Bayan nan na biyu wane ɗana Abdullahi ranar kaza bayan na farko ya magana tsakanin kwanaki kaza shi ma zo ya nemi aure cewa in zo in tambaya mai maganar aurenta a ga sai an ji sai ce ni kuma zuwa na kofar gidan nan da na ganta sai ni ma ina bukata kar a yi cewa duk kuɗin da ake bayarwa wai na dan ne liman ya wani suru da ranar karɓar masa wakili na dan da ya je shi liman ya na mamadu na dan malam dan juma ya haɗu ne go ina sai ya zura da malam na dan ya je shekara na ya ga sai ya zura an wuce ya ce malam dan juma sai ba da sauran wanda shi ne aka daura da ya dawo gida samu liman liman sai an daura da shi eh ya ce da ni ko ce ni ma zan ja da kira sai da ni balle kai da kake gida ya ce ni ma da kin da samu da ni balle kai da kai na to shi ne an gama sallah shi sallah liman ya sa dai da zo bayan ya faɗa ya ƙara tuna shi a bidiyata ladan ya ce da biyu kake faɗan maganar nan liman ya ce da dubu na ai ba da biyu ba a shari'ar Allah babu laifi tsakanin ɗa da uba su neman aure sai dai kawai bisa ga yanayin rayuwa ba ka iya daura zuciyar ka ba banza na so kai ba ka je ba kuma yin wannan kawai cin ka hakurin yana da kyau amma dai irin wannan yake bayyana mana ana turawa a ji a nemi izinin jama'a. Bayan wannan sai na biyu matsalar da ake samu daga wajen wasu daga cikin iyaye shine sai a ba wa da dama ya nemi aurenta an amince da addininsa ustazu ne gashi nan komai lebur ga gemu nan ga kaza kaza kullum dan ga shi dan qur'ani a gaba ga afuwa ki rana dai sai ci san dan afuwa ki 13 zai ta kage ta goga afuwa ki ta gogawa yadda ka san ana shara fi ki goga afuwa ki a bacin ka an gani ce da addinin sa wa ma azalika kuma bayan ta karkata gare shi malat ilaihi wa mala ilaiha ta narke gare shi ya narke gare ta kuma sai can gaba sai ubangiji ce to sai a ba tambayi ne sai ce wani kai wani ya kare nesa sai a bashi sai can gaba wani ya shi ma sai a ce ji sai a hana yarinya gaba ɗaya karatu a hana ta da zaɓen miji a rayuwa an ce wa Dauda ya je nema an ce wa Musa ya je nema an ce Ibrahim ya je nema an ce Abdullahi ya je nema da wa za ta ji daga an raba mata wannan hankali in ta je islamiyya hadda ba zai yi ba in ta je karatun boko ba zai yi ba ba daidai bane iyaye irin wannan ka amince da addininsa ka amince da mu'amalarsa ka amince da komai nasa malat ilaiki wa mala ilaiha ta karkata gare shi ya karkata gare ta ba daidai bane ka ce wani kuma zo ka neme ta shi yasa ga hadisi riwaya ta Imam al-Bukhari rahimahullah da sauran malamai fiyayyen halitta tsira da amincin Allah tabbata a garin ga cewa wala yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi kar dayan ku yi neman aure akan neman dan uwarsa hatta yatruka al-khatib aw ya'dula la har sai shi mai neman auren tan ya dena ko ya mar izini ashe kenan matukar mun ba wani dama ya neme ta ta karkata gare shi tana son ta shi ma iya son ta mun amince da addinin sa shi ma ya amince da addinin ta to mu basu a haka kar mu kawo wani abu da yazo baya nan idan muka yi wannan sai mu raba hankalinta sai mu aukar da gaba tsakanin al'umma wani na zuwa nema eh to ayi hakuri saboda wani ya turo mun yi bincike akan sa mutumin kirki ne bawan Allah ne salihin bawa ne hada huwa ma nasibuhu wallahu hasibuhu wa lam yuzki ala allahi ahada yana kaunarsa idan ma tana kaunarsa da hakika wanda ya turo neman auren kyauta wannan na yi godiya Allah ya saka mata alkhairi mai neman auren yarka ai mai kaunar ka ne amma sai dai a ba shi hakuri wani ya riga shi in akwai kanwata ka yi masa sanin kana bukata shari'a ta amince da uba ya sama ya nema wa yarsa miji a shari'a wannan daidai ne haka a cikin neman aure akwai bidiyoyi da ake wanda ba daidai ba daga an zo neman musamman irin hirar matasa a yanzu na farko kuskura shine daga shi sai ita su rika hira wannan akwai musifa matukar ba auren aka ce an daura ba, a'a kawai jiyo ne yazo shi don ya gana da ita su fahimci juna, su yi magana da juna, wannan a kiyaye. Dole ne a samu na uku da rezo kaninta ko wata kanwata in za ku gana don a fahimci juna akan maganar aure. Shi yasa hadisi riwayar Imam Bukhari da Muslim, Allah ya musu rahama, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake cewa la yakhlu wanna rajulin bi imra'a, kar namiji ya yadda ya keɓantar da mace. Wa fi riwayatin yace idza khala rajul bi imra'a fa shaytan huwa salifuhuma, idan mutum ya keɓanta da mace shedan shi ne na uku su shi ne neman aure, ita wacce ake neman aure na uku sai shedan ya zo sai ya shiga tsakani. Duk wanda yake zuwa gida wajen mace babu na uku daga shi sai ita, zai tabbatar da ingancin maganar annabin Allah tsira da misali ka gare shi, zai tabbatar da mu'jizar annabin Allah, zai fahimci cewa in da ya zo da wani wurin bai iya sakewa ya magana, iya zaben kalolin da yake aiki da su bai wuce gona da iri wajen tadi, amma in shi da ne completely sai narke gaba daya yadda ka san mun gida ake narkewa, har ma iya tadin bai so wani jikadin da ake yi da irin wannan, sai ka ga ya aukar da hatta sabon Allah tsakanin shi da ita gabanin wa daura auren. Bila ki ga wannan musiba ce mai girma. In kana son rayu sunna rashin za ka zo gana da ita haƙƙin uba ne ya ba da wurin da za a zauna, a samu wani ƙarinta ko ƙanwarta su zo, ba kuma a ɗauko wani ɗan ƙarami kuma rawayu ba, a ɗauko wani ɗan shekara ɗaya da wata uku, a ɗauko yana ɗan koyon jama'a cewa an kawo na uku, wannan ba na uku ba ne jama'a, mu ji tsoron Allah. A samu wani gankarerar saurayi kaninta mai dabara wanda ko idan su aka rage zai rika leke ta tsakanin yatsu, yana iya gano duk abin da yake so hanga, wannan shi ake bukata. Akalla a samu wanda ya kai ya yi ta miyizi ko wacce da kai ta yi ta miyizi, wato mai bambance dade da abin da ba dade ba, mai kyau da mara kyau, musamman ya zama yaron da ya kai ya shiga primary school, kuma in yazo ya zauna a nitse yana washin ɗinku. Bayan nan yawan hira a shari'a ba a so yayyawa, courtship neman aure ya zama ya yi tsawo, yana aukar da musifu kala kala, yana iya aukar da sabon Allah. Kai uba ka tabbatar daga iyarka ta kai gaba aure, ka ba da daman a nemi aurenta, shi kenan daga ya zo ya amince ta amince, kar rayuwarsu lokaci mai tsawo yi gaggawan ba da ita. Kai kuma miji kar ka je neman aure yawan baka shirya ba, don irin haka ba da san mu suke, sai ya zauna ba sana'ar da yake da shi, baya sana'a, baya aiki, baya karatu, baya noma, falasar daga wala sallah, ba abun da yake a cikin yiwuwa suke zaba, wannan wuce tana masa ɗan karen duka, sai ta mukurkushe shi, sai ka samu ba abinci ba da yake ci ba shi yake, sai ka samu ɗan wake kaɗai ana jin sa bashin 333 akan ɗan wake, wani sai ka samu fiya wata kaɗai ya sha kai na 500 bashi bai biya ba. Kasan yin waɗannan matasan da ba su da sana'a haka suke, mutum sai ya sha ledan fiya wata zama ɗaya bai da 17, sai ya je shi ya tafi neman aure, wannan ba daidai ba ne. Ka shirya tukun na kasan in an ba ka za ka yi auren, bayi da daki, bayi da sana'a, bai da sadaki, wani shi lokaci ne mafi yawa, shi yasa yake dan zuwa wurin ta ɓata lokacin, wai za mu je ɓata lokaci a ba jama'a, lokaci mai tsada na arba ta din ɓata shi, za mu je ɓata lokaci. To ne wannan matakan daga MC iso idan ya kauce ranar daga nan ko layin anguwar baya bi, in ya hango layin sai doye sai dan yi dushe sai kauce, saboda yanzu daga an matar ko wai iso din ne karko. Kula da wannan matasa, mu ji tsoron Allah. In za mu je mu nemi auren wata yarinya, mu tabbatar in an ce mu iso za a sa jid mun shirya, wannan shi ne abin da ya dace, kuma wannan ita ce rayuwar magabata. Wannan shi ne abin da Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ya yi, da ya ba da isa wa ɗalibinsa, ɗalibin kawai karatu ya zo shi, yana zuwa da al'amari kawai zo an zauna gaba akan tadi, eh kaza kaza, eh kana son ta, eh a zo magana yake, to bismillah daura auren a wurin da aka yi alaka daura auren. Uban kawai gida ya shiga ya warce da suka fahimci juna, eh ta amince da shi ta bismillah, ka ji wani shortcut, duk an wurin da kowa shi ne al'amarin gaba ɗayan sa. Haka Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi aka masa aure, yau yayin maganar auren gobe aka daura. Imam Ahlus Sunna wal Jama'a shi yasa idan courtship neman aure yayi tsawo iyaye mu sani shi yake sa kaga an fara sabon Allah da iyarka kai ko mataki in baka shirin auren ba karka je ka yaudare ta saboda a dade ana abu dai a yi wai sai ka jide din ma'ansa wai shekara ku ba zuwa mu aure to yanzu duk wannan kwanakin da kuke wai tana karatu wannan nafsi dai ne a Qur'ani ko sunna yake karfe da hana aure ai bikin magaji tun asali bai hana na magajiya aure matakinsa daban addinin Allah karatu matakinsa daban kowanne bai hana dan uwansa in da ya bayyana juna yin karatu ba zai hana ya aure ba daga cikin kurakure na bidiya da ake shine hira da yanda matafa ke koya wai hiran noga sai da shi da ita su manne juna suna zaune akan dakali su manne da juna iya manne da izina manne da shi kun da ki shirda fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai sunan hiran hiran noga a dan ma bar tsakani wannan kauyen shi ne yanzu mun waye har wayewan ya sa a wasu Qur'ani da sunna to Allah wadan wannan wayewa duk wayewan da zai sa mu ketar Qur'ani ko sunna Allah wadan sa shari'a ba ta amince da wannan ba ka zo biyo eh ka zo magana da ita hiran ma abu a ta tadi ba a bukatar sai dai kawai magana mai muhimmanci shari'a ta amince ka zo ka yi magana na fahimtar juna don a yi aure a zo a yi duka shari'a ta amince magana na sa tayin ko ne da za a fara harkoki duka shari'a ta amince in bukata da kama ka je wajen matar ka wannan ba laifi ba ne ka je wajen wacce kake nema ba laifi ba ne amma haka kawai ka zafi ba ka da ajenda za mu je ne kawai mu yi taɗi irin wannan ko da an je a ɗan yi gaisuwa ne kawai a tafi mu gaisa salamu alaikum to na zo in ganki ne ina fatan alkhairi sai ka ji abin ka fi kenan dan minti ɗaya biyu uku zuwa goma zuwa sha biyar an kammala an tafi amma in ka tsawaita shaidan na shigowa in ya shigo daga nan sai fara rage muku albarkar aurenku ba ku sani ba waɗannan duka mu kauce musu bayan nan daga cikin abubuwan da ake kolan da al'adu ne ba a ce musu bid'a ba kai tsaye sai dai al'ada tana wahalar da mu jama'a musamman a garuruwan Hausa Fulani in ka bar kirki al'adarsu daban a aure in ka je Gombe nasu daban in ka je Maiduguri nasu daban in ka je Yobe nasu daban in ka je Jigawa nasu daban in ka koma kudancin Najeriya ko kuma wajen ƴan uwan musulmai Yarbawa Ilorin ne Ibadan ne Ogun ne za ka samu nasu ko ina ka je al'adarsu daban-daban al'ada asalinta in ba ta saba wa Qur'ani da sunna ba shari'a ta amince a yi matuƙar ba mu ɗauke ta a matsayin ibada ba wannan shi ne ƙa'ida ta malaman usulul fiqhi al-aslu fil ashya'i illa wanna ibadatan illa bi idni shari' wannan shi ne ƙauli na Ibn Uthaymeen rahimahullah asali cikin al'ada shi ne ya halatta amma ibada ne ba dama kai sai da nafsi wasu al'adun da ake aure shari'a ba ta hana ba in dai ba mu ce gora da iri ba inda muke laifi shine mai da al'ada a matsayin wajibi har al'ada ta zama daga cikin rukunan yin aure dan abin da ake da kyautatawa babu laifi misali yin kayan aure bisa ga fahimta ta da addini da malaman musu karantar da mu yin kayan aure in kana da dama ba laifi bane a shari'a wani iya da hali eh yayi dan kayan sa iya gurgudu ya bayar in haka yi wannan a kaidar shari'a yana cikin sadaki kayan aure ya cikin sadaki sai bayar amma laifin shi ne a ce in ba kayan aure ba za a yi aure ba sai wannan ya muka ne da al'ada ta zama wajiba a kanmu ai ko da kayan aure ba za ka kawo ta gidansa wa zai tabbatar da ita shi to ba wa al'ada matsayin wajibi yasa yanzu matasan na buƙatar aure matan na buƙatar aure suna son juna al'ada za ki ga tsakani ta hana ya aure tunda suna buƙatar juna kamar maganin yadda ka san mai yin maganin da Hausa kuran ƙarfe yadda ka san kuran ƙarfe sai da cikin sauki sun kusanci juna sai da sabon Allah ya faru ba ka ankar ba sai ka ji ana cewa ana rada yayin gidan malam ya fita cikin shege na'udhu billahi min zalika Allah ya kare mu daga wannan al'ada yanzu ka dogo da yadda muka dora kanmu a kwafi mai taya a kwafi mai taya na kan fada ina kiyaye da hali yau mace bisa ga fahimtar mu da addini ba ne fi bane laifin shi ne mai da abin da zai zama wajibi wanda ba bai da halin yi ba zai iya yin auren ba wannan wakati mai tayin a kodi yaushe mu sani wayewar mu a Najeriya bai ma kai sai mun yi akwati mai kaya ba, don da al'adar ana yin fantimoti, an yi na adasa, aka yi na fantimoti, aka dawo na akwati marar taya, yanzu aka dawo mai kaya, duk ba al'ada ce. In yanzu wani zai faru ya yi tafiya ya je Dubai ko da wani UK ko USA ko Saudiya ko wani Kuwait ko Egypt, sai samu akwati mai remote control wanda daga nan za a danna remote control sai da fi gidansu amarya da kansa. To idan gobe za ka yi aure kawo mai taya mai za a ce maka, sai a ce an daina ya rufe yanzu, yanzu mai remote control ake yayi wanda kawai da kansa zai taho, haba kai ai mai taya ban daina ya rufe. To idan ya samu irin wata gaza irin wannan ai mai remote control a kawo, wata ne zai sa kawo mai taya daga nan ma za ta auku. Ko kuma wani ya tafi a kafafen ne samu wani akwati mai fuka fuki da zai tafi ya tafi gidansu amarya da kansa. To ran da ka kai mai taya kafi gaba da'i. Kuma akwati mai taya nan fa jama'a mu sani muna wani babban bullet, muna wani dankarorin kuskure shi da sai ga an dauko shi a ka'ana da fiya. Shi wannan akwatin ba an yi shi da gida shi a kaba ne. Dan wannan da suke yanki da akwati mai taya in an yi kwalta na mota wannan sai ga an yi wasu ƴar karamar kwalta gefenta mutum yana jan su a kasa akwatin. Sai ya rika ja wanda ke tafiya rika sai ya ja akwati a kasa. Shi akwatin an bar hanya. To a Najeriya mota ma a ina ta samu hanya balle akwati a ina ta samu. Yanzu ka sai an yi wa abu taya na a jashi saboda ƙauyencinmu mun ɗauko shi a ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu da zan na ka settlement station a duniya da an ga abin kallo sai an ce kana da yana kallon wannan ka ga wani da kai da akwati a kai so mai kaya wai ke ka dauko kallon kuma shin mai lafiyar sa karo karo ko shi a kaka da biya shike ai kai bullet ka buga ka tanka aiki kai wasa ka tabbatar da kauyen ji to akwati da tayar sa mun dauko shi a ka wayewar mu bai ma kai akwatin ba ai wayewar mu har da mana akwati moti ne dan da mun ba mu kai ne akwati hanya ba sai mu rika yin akwati motin mu. To a yanzu matsalar abu ya bari matsayin al'ada bai matsayin wajibi. To mai da al'ada wajibi na iya zama kuma bid'a a rayuwa. In mun mata al'ada to ra'a na iya halatta. Amma mai da al'ada wajibi wannan ko matsala ce. Iyaye da suke aurewa a riƙa bin tsoron Allah. Yana son auren ƙarfa eh bai da hali eh sadaki zai iya barwa ya ba da sadaki a bashi ita. Kai kuma ustaz da tsoron Allah kar a baka walakanta ta mai dalili saboda ka same ta da araha wani kuma wani bida ji tsoron Allah a cikin sa. Don akwai wani kuma haka ba shi abin bai sha wahala ba sai mata rikon sa kai narka shi na wani aure ki dubu uku da bayar ba abin da na kara dubu three thousand sai kuma ya zama zama wulakanci wannan ba daidai ba ne. Sahabbai radiyallahu anhum sun yi aure da araha wani za su yi wulakanci ba. Akwai ta zo gaban manzon Allah shi ya rada miki tabbata gare shi ta ce annabin Allah ya aure ta ya kalle ta bai ce komai ba bima na bai bukatar ta. Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah yace abin da ya hana annabi magana in ne da yake bai so kai za ka aure ta ai duk abin da annabi bai so a cikin sahabbai abin ba ne bukatar sa. Shi yasa sai yayin shi saboda siyasar zamantakewa kar ya so bai son ta ta fi cikin damuwa dan kowa zai kisa. Sai ya shiru wani sahabi sai ya dan kalle ta sai ga shi ko bai samu face ne dole a wurin sa komai iskinta. Sai su annabi in baka bukata ni ina bukata. Annabi Allah ya ce kawo sadaki kaza ba a kawo ko kaza babu kaza babu har ya ce walau khataman min hadid ko gogon karfin kaya da shi kawo yace babu. Sai can yace annabi Allah abinda nake da shi ina da wando daya zan ba ta kafa daya rike kafa daya. Annabi ya ce in ka ba ta kafar wando daya matsayin sadaki in ka sa wandon ina rabin nata ai babu. Iya zaune can dai yayi tabu ne shi dai bai da ko kuma iya bukata a dai ba shi kawai. Annabin Allah dan gatan mu shine ainihin gatan mu kenan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harifun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fabima rahmatin min Allah lanta lahum wa law kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah wa kana bil mu'minina rahima. Irin wadannan ayoyi suke bayyana mana manzon Allah yana kaunar mu iya tausayin mu. Sai ce wannan sanin mai ka da ce a Qur'ani sai ce hafiztu suratal baqara wallati tadiha na haddace baqara da surar da ke binta bi ma'ana ali imran kenan. sai annabin Allah ya ce je ka koya mata aya 10 wata riwaya aya 20 a matsayin sadakinta ayoyi ya bata matsayin sadaki zai je koya mata wannan ya sa malamanmu na fituhu Allah ya musu rahama suka yi ta kara wa juna ilimi akan matsayin karantar da ayoyin Qur'ani a matsayin sadaki bana an yi halin ne daga karshe shi ne tunda annabin Allah ya yi akwai mai inkari ba mai inkari magana ta kare ta koron ko ta tabbata annabin Allah ya yi ana an yi halin mududin da aka yi aure da sauki shi ke nan daga wurin da shi da amarya suka kama hanya suka yi gida jama'a an samu sauki ko ba a samu ba an samu daga cikin matsalolin da muke samu na jidiya wanda suke cutar da mu a yanzu ko kuma israfi wanda wuce gona da iri ko bai rawa bid'a kai ta bato akwai israfi wuce gona da iri inna allaha la yuhibbul musrifina kuma shine yin sadaki wa jama'a bin alfahari kaga ana ba da sadaki ya wuce gona da iri yanzu ba Najeriya ana iya ba ana ba da sadakin miliyan 10 muna da record din auren da aka yi miliyan 10 ko wanda an ba da miliyan 5 akwai wanda an yi auren a cikin shekarun da aka ba da gold da ka sani azhab nauyin sa da aka yi converting to kudi ya kai mutum lizzin miliyan 50 hadithi riwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi hadithi da Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya kafa hujja da shi ya inganta shi yayin yan hadis ta tsira da aminci tabbata gidan yace khairun nikah aisharuhu maji alkhairul aure shine mafi saukin sa mafi arha sawwata wahalhalu a cikin sa ayi cikin sauki to shine mafi alkhairul aure auren Allah yanzu mun yi adalci a rika bada sarakin miliyan 50 wasu bayan Allah ɗan uwan musulmai suna kwana a gidan su ba su da abin karyawa wani masarar da zai su tafi karfin sa in dan kun miliyan 50 ba saraki na yi daidai jama'a wannan kuskure ne shari'a ba ta amince da shi ba a rika daidaita kudin saraki kar a rika yin abu da alfahari a rika yin sa tsakatsakiya a rika yin sa tsakatsakiya wannan shi ne daidai a shari'a baya ga wannan daga cikin abubuwa wajen daura aure hatta jama'a a zo daura aure ka riga jama'a roƙa suna zuwa a yi ta maganganu har na bafa na alfahari a cikin shari'ar Allah wannan bai daga cikin daura aure na sunna yawanci wannan kurakuren bai faruwa da angwayar maroƙa su suke daura wa kansu in akwai maroƙi ya sani haka shari'a ta ce ya yi haƙuri haka manzon Allah ya faɗa wannan ba sana'a ba ce ɗan uwan musulmai da ke roƙo suna zuwa su rika yawan mutane kawai don a ba su kuɗi ka ga wani ka ce wani ga shi ne shi ne sarkin neman gari kaza mai gudumar dukan yunwa ka doki yunwa ta mutu ta yi kaza kaza wannan duka ba daidai ba ne dan uwa addinin Allah yana alfahari da kai irin waɗannan bayan Allah a rika sa musu sana'o'i shi ya fi rashin sana'a ne da kuma mutuwar zuciya suka haɗu sai mutum ya koma roƙo sai ya zo ya yi ta yi a filin daura aure ko ba a gayyace shi ba mafi yawa ba sai an gayyace su ba wannan kuma haƙƙi ne na masu mulki wanda rabu iya da wannan fatan yana jina haƙƙi ne na masu mulki a rika duba irin wannan yana sa musu dan sana'a wanda ne za a ba shi level 1 ne level 2 ne level 3 ne a shagaltar da su da sa musu dan aiki ne karkashin local government ne state government ne federal government ne da ikon Allah sai ya ga an huta in ma suka shaide ka ba ka amincewa da ayi wannan ina ganin ka su aka raba kan na ku malama ba a roƙon ku amma ku ne magada annabawa ku ba ku ruwa ni na san malama ku ban yi roƙo ba zai bayar to jama'a an yi roƙo ko ba yi ba irin wata na suna da su abubuwan da ya dace mura kaucewa da dukkan wani abu na alfahari ko israfi mu rika takarantar da shi in ka tara jama'a ka ga yanzu shaidu su daura aurenka abokananka ƴan uwanka na jini a cikin shari'ar Allah wannan bai zama bid'a malamai sun bada fatawa Sheikh Muhammad Salam Sami Rahimahullah bada fatawa wannan daidai ne a wurin daura aure babban abin da malaman sunna suka tabbatar shine shaidu mutane mafi kankanta biyu in sun saura haura sama da haka da ikon Allah wannan a cikin shari'a daidai ne saboda imani a cikin aure abu ne mai muhimmanci shine sanarwa kamar irin Saudiya kasar Saudiya yawanci auren da suke yi da yake a kotu ne ba a taruwa mutane takaitattu za su yi amma ana ilani kama mu a waɗannan garuruwanmu daga cikin hanyar ilani shine gaya wa jama'a cewa za ka yi aure su sani su shaida an daura aure wannan shine ilani wato kamar announcement sanarwa saboda ba daidai ba ne kamar ka je kai aure abubuwan da ya sani sai a ganka da mace a cikin mota ko ba san ka aure ta ba, wannan sai bude kofar zargi. Shi yasa cikin shari'a ake so in kai aure a san ka yi aure saboda an ganka da ita an san iyalinka ne. Kula ga wannan matukar mun kira mutane a matsayin shaidu ne, ba a matsayin cewa mun yi alfahari da yawansu ba. Sun daura aure, wannan babu damuwa a kai. Al-Islamu al-Yawmi su ma sun bada fatawa, suna da rubutacciya akan cewa wannan duka ya halatta addini. In dai a babin ilani ne, ku tare jama'a don su zama sun wakilce ku sun sanar da aure wanda ikon Allah ya yi. Baya ga wannan, a cikin harka ta biki gaba ɗaya kuma akwai abubuwa da ake da dama wanda za a ga ba su da asali. Mata a cikin gida in ana taron aure su zo da basu jaguwa da ilimi ba, su ɗan yi wa mata hidima, ɗan dafa abinci a ɗan ci, babu fitar da tsiraici, ba maganganun batsa, babu gulma, shari'a ta amince. Mata su taru a gida, ƴan uwanka na jini, ƴan uwanka na jini, su mata hidimomi, shari'a ta amince. A zamanin manzon Allah mata suna yin wannan. Sai dai idan taruwar su kuma zai bude kofar barna, to taruwar nasu haramun ne. Malaman usul na da ka'ida, idza kana al-halal yasilu ila al-harami fara zalika al-halal haraman. Idan halal ya zama yana kai ka zuwa ga fadawa haramun, to halal a wurin na iya zama haramun gare ka, saboda zai shigar da kai damuwa. To in ma za su taru a gida, ba za su saba Allah ba, su yi hidimomin su, ya halatta hatta addu'a dan buga abubuwa da ake yi haka. A zamanin sabo suka dan yi wani abu bayan kida a cikin tsakanin su. A wannan kuma tsakanin mata ban da maza, amma yin wake-wake ikhtilafi bai halatta tsakanin su ba wannan wuri ɗin. Bayan nan kuma matasa akwai bidiyoyi kala-kala da ake irin su picnic, a ɗauki maza da mata a aure a jejeji a yi wake-wake, wane ɗauki wanda su shiga can, wane ɗauki wanda su shiga can, wannan duka shari'ar Allah ba ta amince da wannan ba. Akwai bonfire da matasa ke yi yanzu, a duka hura wuta tsakanin maza da mata ana kewayewa ana celebrating, wannan ma bid'a ne bai tabbata ba cikin addinin Allah. A cikin wanda suka waye haka birane, akwai abin da ake mother's night, wai daren uwa ko kuma daren iyaye mata, uwar amarya ta tara kawayenta a yi ta hidima, wai wannan daren iyaye mata ne, wannan ma addinin Allah bai amince da shi ba. Akwai abin da ake bachelor's eve, wato kamar yammacin gwagware su taru abokan ango a yi ta hidima, duk goro ya zo, wanda yake da iyali ba zai zo ba. Duka addinin Allah wannan ba daidai ba ne. Fati ta kowane irin nau'i addinin Allah bai amince da shi ba. Abu ɗaya addini ya amince da shi shine a yi walima. Hatta Yahudawa a tarihin duniya ba su san wali, ba su san fati ba, sai bayan annabin Allah ya karanta da musulmai walima. Don addinin Allah addini ne mai tafiya da tsakafa, civilization. Addini ne mai tafiya da takaddumi nasa, cigaba. Shi yasa tun asali addini sai karantar da mu walima, ba sai mun kwaikwayi Yahudawa suna fati ba. In fact, sun zuwa kwaikwayi fati ma suke yin sa daga walimar da muke a musulunci. Duka waɗannan ababe annabin Allah bai tara su akan bidiyoyi, sai ce mana man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, hadisi ne a Muslim. Duk wanda ya aikata wani aikin da ba umurnin mu a cikin sa, wannan aikin Allah ne rasa baya bukata. ƴan uwa matasa, iyaye masu aurarwa, mata da ke ake aura, matan da ke aurar da ƴaƴansu, wajibi ne mu ji tsoron Allah cikin biki da muke mu rika koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Baya ga wannan akwai hadisi a Muslim da ke bayyana mana hakan raye irin waɗannan bidiyoyi da ba su da asali, musamman ababen da ke sa sabon Allah, da cewa man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wujruha wa wujru man amila biha ila yawm al-qiyama. Wanda ya rayar da sunna mai muni, kirkiro abin da annabi bai yi ba, akwai zunubin laifin a kansa, da duk wanda ya koyi da shi har gobe kiyama ana ba shi zunubin. Wajibi ne mu kauce waɗannan ababe da ba su da asali. A gaggauta wannan sai kawo ni gaba ta hudu, shine a taƙaice summarizing aure na sunna da shari'ar Allah ta karantar da mu, aure na shari'ar musulunci. Mun bayyana wasu daga ciki, shine in za ka nemi aure ne izinin iyayenta, in sun ba da dama ka neme ta za a gana da ita, kai da ita kuna zaune tana can gefe kana can gefe, da kuma muharrami tsakani. In kun amince da juna kun fahimci juna, sai a zo maganar aure cikin gaggawa. A zayyana sadaki, ka bayar, a zo da wakilanka, da waliyanta da ƴan uwanka shedu a taru auren a daura auren in an kammala wannan cikin takaitaccen lokaci a dauko amarya a kawo ta gidanka a wajen dauko amarya a kawo gidanin ma a sai bidiyoyin da ake ga an hada mutane maza da mata a yi ta wake wake a yi ta guje guje har ma a kai ga halakar da wasu wannan ya faru a wasu shekaru a Gombe an dauko auren wani ɗan atama suna ta gudu da mashin wani ɗan atama ne wannan ya tafi a guje ya kwanta da mashin ya shiga tsakanin motoci ya wuce ya yi haka an gani na bayan mashin an dauko amarya su aka buge shi aka kashe shi an dauko amaryar an gurya su akan hanyar dauko ta jama'a ayyu da aka tuko a fara aka yi a tawagar ba ne muhimmanci kamar shi angon da kuma amaryarsa to ga angon saboda wuce gona da iri Allah dauki rayuwarsa a cikin hidimar aurensa sai sa da man wanda bai kewaye bai ji bari ba sai ji hoho ita ce maganar kenan in mun bi shari'a mun huta a dauko amarya cikin takaitaccen abu ba wani wahala a je da mazajin da suka sawwaka in wa an samu wasu mata sun rako su a shari'a babu laifi saboda akwai hadisi riwaya ta Imam al-Bukhari rahimahullah auren Aisha radiyallahu anha akwai ƴan uwanda da suka rako ta irin su Asma radiyallahu anha a samu wasu mata biyu ne uku ne su rako ta yayi in kuma ango da kansa ya je dauko iyalinsa wanda ma malamai sunna irin su Ibn Hajar su Ibn Uthaymeen rahimahullah sun tabbata da cewa cikin sunna wannan ya tabbata an samu magabata sun yi annabin Allah bai yi auri Safiya radiyallahu anha babu wani abu cikin sauƙi tafi da iyalinsa wannan hadisi Imam al-Bukhari wallahi bayyana aurensa da Safiya radiyallahu anha shi yasa abin da dama suna da sauƙi mu muke wahalar da kanmu Sa'id ibn Musayyib rahimahullah da ya aurar da Esther shi kadai yana aurar da ita zuwa ga dalibin sa ya dauke ta ya kai ta gidan miji yana zuwa dalibin da daki mun ce faruwa sai martallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dalibin ya amsa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh sai ce man indal bab waye a kofa in ji dalibin bai gane muryar malamin sa sarkin sa ba sai ce sa'idu ne sai dalibin ya ce duk fadarin nan da yake rayuwa babu wani mutum mai suna sa'idu da ya sani manne malamin sa sai ne ko yana fargaba sai ya ga malamin sa sarkin da ya aurar da ya dazu ya kawo yar sai tura mar ita sai ce masa ittaqillaha fi zawjatika ka bi tsoron Allah cikin matar ka sai juya da daukar amarya da sakun lalle da yan kishiyar barbali da kishiyar menene menene dan daukar amarya da kuma kashe uwar wutar menene menene sannan ka kawayen amarya duk an gama komai da komai cikin ittaqillaha fi zawjatika wannan shine al'amarin yadda ake yin sa ittaqillaha fi zawjatika shike da kammala auren kula ga wannan in mun sauka a kan abubuwa da ikon Allah za mu wange lafiya a duniya su da lafiyance Allah ya sa mu wange lafiya aure na sunna muna cikin sa bayan nan da cikin muhimman ababiya aure in an yi shi wannan walima da muke yi yin walima wasu malamai sun ce sunna ce in kai akwai lada in baka yi ba zunubi wasu malamai irin su Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah suka ce yin walima dole ne tilas ne duk wanda ya aure sai ya yi walima saboda hadisan da ke bayyana karfin yin walima suka ce ya fi karfin kawai ka so mustahabbi ne a'a abu ne da ba makawa duk aure sai ya yi walima ina daga cikin matakan da ke sa Allah ya sanya al'aure albarka a fahimtar su dalili na farko akwai hadisi riwaya ta Imam al-Bukhari rahimahullah hadisin Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu lokacin da ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci sabada gare shi ya yi aure annabin Allah na ganin sa bayan sun ya gama gabatar da kansa da ya yi aure sai ya ce masa aulim walau bi shafi kalmar aulim ka je kai walima ko da akuya ne aulim malaman nahwu aulim fi'il amri ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta wa hakaza fi'il amri yufid alwujub illa idha wujida mani'u min dalika fala mani'a huna indahu fi'il umrni suka ce duk inda aka umurce ka a shari'a iya an fara da cewa kaza wajibi ne sai an samu dalilin da ke ce shi ga wajen wajibi amma in ba haka ba dukkan umurni wajibi ne shi yasa a sunan Hudaybiya da Annabi Allah ya ce sabon su yanka hadiya ba su yi da gaggabaran su ya baci ne dalilin saboda umurni wajibi ne yana iya barin matakin wajibi zuwa ga mustahabbi umurni, zuwa ga tahdidi, ko zuwa ga takwiri, ko zuwa ga ibada ibaha, ko kuma zuwa ga tasmiya. Ana iya samun wannan wurin malamin usulul fiqh, amma asalin umurni matukar ba a samu nassin da ya sawwaka ba, to dole ne sai annabi Allah ya ce ka je kai walima ko da da kuya ne. Kuna ga wannan malamin ke cewa tunda ya umarci sabbin sarari abu ne mai girma. Na biyu akwai hadisi riwaya ta Imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi, hadisi da Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi hasana a littafin sa na Irwa'ul Ghalil fi takhrij ahadith Manar as-Sabil, lokacin da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yazo neman auren irfiyayyen halitta sallallahu alayhi wa sallam Fatima radiyallahu anha, iya neman ta annabin Allah ya ce masa la budda lil arif min walimatin, ka sani ba makawa ga ango dole su yayi walima. La budda, kalmar la budda ita ma tafidul wujub ne, ba makawa dole su yayi. Kula ga wannan jama'a mu sani matsayin walima a musulunci ya yake matsayin da muke bashi. Kar ka yi mamakin kai aure ba kai walima ba, ka tsaya gaba ga Allah gobe kiyama a rika tambayanka me yasa ba kai walima ba, dalilin wannan ka samu kanka cikin halin kakani kayi. Wannan su ne ababe shi. Akwai maratib abubuwa da ake so a ciyar a cikin walima, suna da yawa sai dai ba na cikin magana a kansu. Bayan nan matsayin kira gaba, idan an kai ainihin amarya ɗakin ango, shari'a ta karantar da ango da zai je ɗakin amarya, sabanin yadda muke na al'ada, na al'ada sai abokanai su tashi a raka ango, a je ɗakin ango a zauna da amarya a yi ta taɗi, to gashi nan mun kawo miki shi angon naki, a juya a kalle shi a hawa har ba ta ango wanda baya bari don Allah, ango ka sha banko, a yi ta baka da sabon Allah da maguranci. Jama'a addinin Allah bai amince da wannan ba. Idan aka yi aure, aure ya zo ɗakin amarya, abinda ake so instantly ya yi na zuwa ɗakin, gabanin ya shiga ɗakin ya yi alwala, yana zuwa gare ta ya yi sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ta amsa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu, ya kama goshinta ya karanta hadisi riwaya ta Imamu Bukhari rahimahullah cewa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi, ya Allah ina roƙonka alkhairinta da alkhairin da ka kawata ta dace akan ka kawata ta akan ka, ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin da ka kawata ta dace. Magabata suka ce duk wanda yayi wannan addu'a da ikon Allah ran da ya fara shiga dakin iyalinsa ba zai taba ganin sharri da iyalinsa ba. Bayan nan sai umurce ta ta yi alwala, shi jami'in ya yi alwala, sai ya wuce gaba tana baya, sai ya mutu na liya wata limanci su yi nafila raka'a biyu. Asar ya zo cikin musannaf na Ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi, kusan dukkan magabata sahabbai radiyallahu anhum sun yi wannan nafila din. An yana zuwa ɗakin amarya ya yi wannan addu'a, sai ya wuce gaba tana baya, sai kawai ya lafiya raka'a biyu, nafila raka'a biyu irin nafilan da muke yi da kullum, fatiha da sura, fatiha da sura, abin da ya saba gogo fatiha fatiha duka yayi. Yana idan da sallah sai ya juyo ya kalle ta tana bayansa, sai ya ce Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya, Allahumma jama'a bainana ma jama'ata bi khairin wa farriq bainana ila farata ila khairin, Allah ka sanya mu alkhairi a cikin iyalaina, ka sanya wa iyalaina alkhairi a cikina, Allah in za ka hada mu ka hada mu da alkhairi, in za ka raba tsakaninmu ka raba tsakaninmu da alkhairi. Magabata suka ce duk wanda ya yi wannan addu'a da ikon Allah ta biyo, da ikon Allah duk ran da ya je ke wanda iyalansa a gida ta zaman da alkhairi, duk ran da Allah ya kawo jarrabawa aka rabo, babu kokonto, wannan rabon shi ne alkhairi ga addininsa da rayuwarsa, kuma shi ne alkhairi ga addininta da rayuwarta. Me dalili saboda wannan addu'a din? Bayan nan mataki na gaba, ango in zai je ɗakin amarya ba a so ya je hannunsa yanci, a shari'a ana so ya je da wani abun sha'awa, haka sunna ta karanta. Akwai hadisi riwaya ta Imamu Bukhari rahimahullah wanda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayh ya kawo hadisin kullu sanad adabu zifaf, annabin Allah ya karantar da mu a cikin aikin da ya tashi shiga ɗakin Aisha radiyallahu anha, sai ya je mata da wani abun sha'awa da ake sha, a yanzu sai ka duba wani abu na abun sha'awa ba wai 5 a lai ba, dan wanda ya fara zama ruwan dare ko wani 10 a life din akwai ko 15 ko 50 a life ma gaba daya kaje wani suwa ma kira ga wani abu sha ne tsade mai kyau wanda in ba da sunna zaka raya ba wato kai alwogaranci ka taba a sai ka wannan dan roba din 2000 ne ka bayar ka dauko yayi sanyi ka kawo masa haka shari'a tace ka dauko ka kawo zuwa gare ka ku zo ku gane ka bude ka ba ta da sha annabi Allah da ya bawa Aisha radiyallahu anha da shafa da shafa san da ya bude sha saboda kunya na da asali ce a yanzu ne muke kuskure ake yakan kunya kunya iyayenmu da kakanninmu suna jin kunya a da har ma mukan ce ta yi yawa saboda kaman kunya dan fara shari'a ba ta amince da wannan ba to kunya su ta yi yawa sai dai mu a yanzu kunyar ma ta yi karanci ne to mu sani da kunya ta yi karanci da rashin yawa shi yake alkhairi yanzu kuskure ne yadda ake wayan gari dan mata ba kunya matasa ba kunya wannan da hakika sharri ne ga al'umma kunya a shari'a da sai karanci ga rashin yawa hadisi a cikin sahihul jami annabi Allah yace al haya wal iman qulina jami'an fa idha rufi'a hadhum ahadum ma dhahaba al akhar kunya da imani Allah ya gama su waje daya idan Allah ya dauke daya a cikin zuciyar mutum to dai sai gudu abin sa matukar Allah dan ce mutum imani to ba kunya tare da shi matukar Allah dan ce mutum kunya to ba da imani kada kada kula ga wannan duk mutumin da bai da imani malamin mutumin da kace bai da mutumin da bai da kunya bai da imani saboda duk inda mutum ya bai da kunya kwata kwata to zuciyar sa zero ne ba imani a cikin ta dawa ta matasa ba daidai bane kunya yadda ake yakan ta jin kunya sirkin ka dole ne wanda ba ka yasa doga ba sai kana magana karkan ga da ladabi da kaskantar da kai ba ka roga ba gadi ka muka ba hannu haka sai yanda ka waye ba ka kama hannun sa kama ka kana kallon idan sa yadda ka san kana kallon wata wannan duk ba daidai bane a addini har ka doka ba shi labarin kissa da ke gidanka na zo an jiya maka ne Hawwa'u ta yi ciki jiya na kai da su sai an aura wai sirkin su ke jiyawa kika ga yake cikin za rayuwar mutane an waye gari gaba ɗaya ba kunya wannan sharri ne dole sai mun dawo da kunya duk a dukkan addinin ka in dai ba ka da kunya addinin ba ya amfani gare ka kunya ado ne ga namiji kuma an kunya ado ne ga mace mu zo masu kunya zuwa ga sirkanan mu maza zuwa ga sirkanan mu mata zuwa ga malaman mu zuwa ga iyayen mu duk wani mai mutunci ka zo da kunya zuwa gare shi kana da ladabin magana kana da kaskantar da kai gare shi kana da kawar da kallo daga gare shi sai a wurin da bukatar ka ma ka kallo wajen da yake wannan shi ne ka zo wajen sirkin ka iyakan kujera zauna a kasa mana amma sai ga mutum ya zo gaba gadi ya hau kujera ya zauna yana wani mikewa iya kada ki a hannunsa iya duba agogo ina duba time ne ina da appointment wai ya ga sirkin sa sannan sai ki appointment ka je ka gama duka hujjar nan duniya kafin ka dawo wannan Aisha radiyallahu anha da kunya ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba ta abu da shawa ba ta iya sha san da sha da kyar da ba da baki da ba ta sha wannan shine da dai bayan nan sai kai wa iyalin ka nasiha akan bin Allah bin shari'ar Allah nuna mata me ne dauka gidan ku shine jin tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi a cikako ka wata nasiha daga nan sai a cigaba da rayuwa ta aure har zuwa karshe da hakuri da juna rayuwar aure iyayen mu na ga mata da salma dai mai muhimmanci shine cewa yadda ake gaisuwar mutuwa haka ake gaisuwa wa ango in mutum ya zo ya maka ta'aziyya ya kammala ta'aziyya inna lillahi ma ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajrin musamma ko kuma Allah ya ji dan sa Allah ya gafarta masa Allah sa ya huda sai da karshe ya ce ne sai hakuri to haka ce ga an gowa zuwa sai mun yi wurin fa Allah ba da zaman lafiya sai ya ce ne sai hakuri ga ta da aure da mutuwa maganar conclusion din ba shi ne sai hakuri saboda gaba ɗaya zaman aure in babu hakuri ba za a iya ba gaba ɗaya zama ne mai wahala musamman inda ake iya gane hakurin mai gida a aure shine bayan an fara samun haihuwa biyu uku hudu biyar in tana amarya ne hakurin bai da wahala saboda iya doke da tana doken sa zai shigo ɗakin ya ga ɗakin gare shi awa yadda ka san yana dubai komai sabo gadon sa yana ganin fuska a jikin gado ko banta yana ganin fuskar sa komai a ɗakin ɗaukan ido yake amma daga sun fara aihuwa an samu Abdullahi ne, Abdurrahman ne, Muhammad ne, Garba ne, Aisha ne, Jummai ne, Fatima ne, Khadija ne, daga sun tashi sun fara waye sai su rusa komai a ɗakin cibiyar a fasa shi gadon sai ka zo kan gadonka ka samu kashi a kai shi ya yi ka iya mai dalili ya hau gadon ya yi kashi kuma ya sauka yaron kana bacci ne hana ka bacci kana miƙe a kan gado za ka je sallah kana sauki kama sai ka fara cikin gawayensa ba ka sani ba to ne za ka gane haƙurinka a aure yanzu ne ake gane muhimmancin sai haƙuri da ake gaya maka sai ga gadon ɗakin kamar Dubai yake sai ya ganki ko ina gwanin sha'awa daga yaran nan sun yi wayo sun kai shekara uku huɗu sai ga ɗakin yadda ka san Afghanistan komai sun rusa sai a ɗakin za ka ga ɗakin da ba kana kwanci a kan gado haka sai ka rike remote control kana kunna TV kana canje station a station satellite station ko kuma kana controlling video kana kunnawa daga sun tashi remote control ko a fasa shi ko ta rawa tantuwa cikin niyya niyya a cikin ya zai je jefa shi sai a dauko ba da wato kuma gashi na kawuya ka neme shi a rufa sai an rauni ya sai ga kuma an samu shi a niyya sai da tibin nan da kake kunna da remote control yanzu da cokali ake kunnawa sai an tsokalo shi sai ga ya kullu kai ba kuma iya tsokalo shi da cokalin ba cokalin kullu iya ne standby a kan tibin ba za ka iya biyan ya ji karfin sa ne da lili saboda sai rusa shi to daga lokacin bugun ya kau za a ganta da tana baka sha'awa yanzu nonon ta maman ta sai ganshi yadda ka san gugun roba haka za a zabin kaya guda to a yanzu ne za a gane muhimmancin sai haƙuri da ake gaya maka sai haƙuri sai haƙuri ɗakin ka baka iya bacci daga ka fara yaron ka daidai rayuka a bacci ka hana shi ma ya fara wayo shekara uku sai ya fara wayo ba sai ka gaza bacci ka banne bacci ka dai tashi ya sai ce to yaji sai kai baccin sai dawo sai ka baka baba eh ka ce din tashi gobe sai ka ce eh sai ka ran tashi ka ba ran tashi ka ba wannan din ya ga ba kana bacci ne sai da je ka baka labari ina ka ce kana da sai sai ka ce eh sai ka ba tashi ka ba sai duniya abin sa to mu a gane sai hakuri da kuna kwanta da ita a cikin mayafi daya hankali a kwance daga wanda ya samu kana zuwa ɗakin sai ka samu kuka ake tsakiya da rufe a kowa bacci har makwasa ba a bacci ya yi ta zabda ihu in ba ka kai sai ka rufe baki wannan ya rufe yi wani ɗakin sama da ban wallahi da rufe wani ɗakin ke a gani sa waɗanda ba dalilin ka bane wani ya wani ɗakin yanzu ko ba gefe yanzu duk kuma na shi bacci yanzu ya ce yanzu ne amfani sai haƙura shi yasa haƙuri a aure in ya kai a je kasuwa a siyo wallahi sai mu je kasuwa mu siyo shi gaba ɗayan sa sai haƙuri ita haƙuri take kai haƙurin kake ka dankara mata ta dankara mata kaga ba ita haƙuri wata ran suke ne sai labari to al'amarin aure gaba ɗayan sa haƙuri ne in ba kai haƙuri ba sai ka kullu ka dauke kai ta zabga ana annabi buɗe kana cewa ku batta zan yi maganin ta sai ka je ka gurɗa ta kuma wallahi ko ka gurɗa ta an tsora ba zai sa ta daina ba sai ka mata to abun ɗaya ne sai haƙuri sai haƙuri sai ne sai haƙuri jama'a wanda shi ne abinda za mu rike to Allah ya samu wani lafiya lokaci ya ja kuma insha Allah wa ta'ala a garin da muke so mu juya ba za mu kwana ba ina mai masa addu'a zuwa ga ango barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin Allah ya sa albarka a cikin wannan aure ababe da aka yi na kurakurai Allah ya yafe musu gaba daya abubuwa da aka yi na alkhairi irin wannan walima Allah ka raba matsayin ibada Allah ya tara su cikin rahamarsa gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم هذا هو ما عند الله التوفيق